Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum. Barkanku da asuba da fatan kun wayi gari lafiya. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Babu Yakub Makeri da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku yau Litinin 11 ga watan Oktoba na shekarar 2021. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, ga Baba da kanin labarai.
To Baballe, Taliban mai mulkin Afghanistan ta faɗa a jiya Lahadi cewa tattaunawar gaskiya tsakanin ta da Amurka ta yi ma'ana ainihin akatar tattaunawar farko kai tsaye da shugabannin bangarorin tun da kungiyar ta musulunci ta kwace ikon kasar bayan da Amurka ta janye sojojinta a ƙarshen watan Agusta. Jama'ai sun faɗa a jiya Lahadi cewa ƴan sandan Bangladesh sun kama akalla ƴan gudun hijirar Rohingya 16. Jama'ai sun faɗa a jiya Lahadi cewa ƴan sandan Bangladesh sun kama akalla ƴan gudun hijirar Rohingya 16 a wasu jerin samami a sansanoni a Dhaka biyo bayan kashe wani babban shugaban ƴan Rohingya. Kana a jiya Lahadi, Papa Roman Francis ya haɗu da Gloria Cecilia Navarez, ma'aikaciyar yaɗa addinin nan ta Colombia, wuni guda bayan da mayakan jihadi a Mali suka sake ta bayan da suka tsare ta sama da shekaru hudu, inji kakakin Fadar Vatican.
Kanin labaran kenan. Bayan kashi na farko na labaran duniya, za ku ji cewa a jihar Adamawa, Najeriya, wasu masu garkuwa da mutane sun kai hari ofishin ƴan sanda da ke ungurori a ƙaramar hukumar Yola ta Kudu.
Bayar-bayar a kan ginin police station ne. To a lokacin da suke haka, she wasu ƴan bindigan kuma wanda kuma ke kyautata zato duka zuwan su da ne suka afka ma gidan wani Alhaji Umaru Marigayi, sannan kuma aka yi garkuwa da matansa, uwar gida da danta.
A jamhuriyar Nijar kuma, Majalisar Dokokin Kasar ta rantsar da sabbin mambobin hukumar kare haƙƙin ɗan adam ta CNDH.
Ya kamata mu taimaka ma kishin ƙasa da kishin neman alhakin ɗan adam da duk abin da zamu yi cikin gaskiya da abin da gaskiya ta tabbatar da.
Kamar kowace ranar Litinin, yau ma muna tafa da shirin Ciki da Gaskiya wanda Sarfil Hashim Gumal ke gabatarwa. Amma kafin nan, sai a gyara zama a sha labaran duniya tukunna.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakub Makeri. Taliban mai mulkin Afghanistan ta faɗa a jiya Lahadi cewa tattaunawar gaskiya tsakaninta da Amurka ta yi ma'ana ainihin akatar tattaunawar farko kai tsaye da shugabannin bangarorin tun da kungiyar ta musulunci ta kwace ikon kasar bayan da Amurka ta janye sojojinta a ƙarshen watan Agusta. An yi tattaunawa masu zurfi a taron da suka yi akan muhimman batutuwa, kana ana kokarin inganta dangantakar diplomasiyyansu, inji kakakin Taliban Sohail Shaheen a wani jawabinsa bayan taron. Kakakin ma'aikatar harkokin wajen Amurka Ned Prince ya faɗa a wata sanarwa da ya fitar da yammacin jiya Lahadi cewa an gudanar da tattaunawa da Taliban da gaskiya, kana da ƙwarewa. Ya ƙara da cewa za a yi wa Taliban hisabi da ayyukanta ba wai da kalamanta kaɗai ba. An dai fara taron ne a shekaran jiya Asabar a Doha, babban birnin Qatar. Jama'ai sun faɗa a jiya Lahadi cewa ƴan sandan Bangladesh sun kama akalla ƴan gudun hijirar Rohingya 16 a wasu jerin samami a sansanoni a Dhaka biyo bayan kashe wani babban shugaban ƴan Rohingya ɗin. Wasu da ba san ko su wane ne ba ne tun harbe ɗan raji mai ra'ayin ƴan mazan jiya Muhibbullah kwanaki 10 a wajen ofishinsa a Kutupalong, sansanin ƴan gudun hijira mafi girma a duniya da ke kudu maso gabashin Bangladesh. Iyalansa da ƴan uwansa shugabannin Rohingya suna tuhumar kungiyar ƴan bindigan nan ta Arkan Rohingya Salvation Army, wato ARSA, cewa ita ce take kai hare-hare a kan jami'an tsaron Myanmar. Suna masu cewa fice da Muhibbullah ke yi yana fusatar da kungiyar, zargin da kungiyar ta ARSA ta musanta cewa tana da hannu a kisar. Dan shekaru 48 yana samun karbuwa da kuma mutuntawa, kana shi aka fi saurare a fafutukan raje ƴan gudun hijirar Rohingya kusan 800 da suka arce daga Myanmar zuwa Kok Bazar a Bangladesh bayan da sojojin Myanmar suka fatattake su a ƙauyukansu a shekarar 2017. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A jiya Lahadi, Papa Roman Francis ya haɗu da Gloria Cecilia Navarez, ma'aikaciyar yaɗa addinin nan daga Colombia, wuni guda bayan da mayakan jihadi a Mali suka sake ta bayan sun tsare ta sama da shekaru hudu, inji kakakin Fadar Vatican. An yi garkuwa da Sister Gloria ne a ranar 7 ga watan Fabrairu shekarar 2017 a kudancin Mali, a kusa da iyakarta da Burkina Faso, inda take aiki a matsayin mai yaɗa addini. A wannan safiya, kafin buki mai tsarki na kaddamar da mashawartan shugaban Katolikan, Papa Roma ya gaida Sister Gloria Cecilia Naves har Colombia nan da aka kubutar da ita. Matthew Bruni yana fada a wata sanarwa. Fadar shugaban kasar Mali ta sanar da sakin Sister Gloria a ranar Asabar a wata sanarwar da aka kafe a shafin Twitter. Fadar shugaban kasar ana jinjinawa karfin zuciya da ta samu tare da hotunan da aka dauke ta bayan an sake ta.
An jima kaɗan Baba Yakubu zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya kashi na biyu. Amma kafin nan bari mu buɗe taskar rahotanninmu daga Najeriya. Wasu masu garkuwa da mutane sun kai hari a ofishin 'yan sanda da ke Ungurore a ƙaramar hukumar Yola ta Kudu a jihar Adamawa. 'Yan sandan da ke aiki suka ranta a Nakare, inda masu garkuwar suka yi awon gaba da uwa da 'yarta a kusa da ofishin 'yan sandan. Rundunar 'yan sandan jihar ta tabbatar da aukuwar lamarin. Daga Adamawa ga rahoton da Salisu Muhammad Garba ya aiko mana.
Al'amarin rashin tsaro dai a Najeriya yana canja salo, inda masu garkuwar ma ba sa jin shakkar nufar ofishin 'yan sanda domin yin garkuwa da mutane, inda masu garkuwa suka bude wa ofishin 'yan sanda da ke Gurore a wani yanki na Yola ta Kudu a jihar Adamawan wuta. 'Yan sanda da ke aiki a cikin wannan ofishi kuwa suka yi watsewan zabbi, hakan ta sanya masu garkuwar suka yi garkuwa da wata bayarwa Allah da ma yayanta a hanyar tasu ta tafiya. Suka yi nazari gare dai su sau biyu su kuma tafi da biyu. Sai ya diga cikin waɗanda aka yi garkuwa da mahaifiyarta da kuma kanwarta na kozanta da ita, yayin da ta shaida min cewar
inda ka zo karfe 1 ne da minti 40 da wani abu,
kuma mutane nawa suka dauka suka tafi da su?
Mutane biyu ne yanzu kan yake wurin su.
Kamar su waye da waye ne yanzu a hannun su?
To wata yarinya gidan mu ne da maman mu su suke hannu.
Kuma daman ke ma kina dai daga cikin wadanda aka dauka?
Eh.
Kawo yanzu sun yi waya da ku ne ko dai ya ake ciki?
Eh, an kira.
Me suka ce?
Sun kira to kudi suke so.
Wani daga cikin matashi mazauni yankin Guro wanda bai so a ambaci sunansa ba saboda dalili na tsaro, wanda ya shaida min cewar masu garkuwar ma wannan shine zuwansu na uku domin yin garkuwa da mutanen cikin wannan gidan.
Ni dai abin da na sani wannan gidan ina ga wannan shine zuwansu na uku ma, abin da na sani don sun zo na farko mai gidan sun tafi da shi ya dawo, sannan na biyu sun sake zuwa sun dauke shi, kuma da suka dauke shi suka tafi da shi ya dawo. To yanzu shi kwanan nan Allah ya masa cikawa shine gidan, yanzu shine kuma bayan rasuwar shi ko sati uku ne ko hudu yanzu shine kuma suka sake dawo.
Kuma duk lokacin da suka dauki mai gidan suka tafi da shi sai sun nemi kudade.
DSP
Suleiman Yaya Guroje shine mai magana da yawo rundunar 'yan sandan jihar Adamawa. Na koyi masa tambaya kan cewar ko hukumar 'yan sanda tana da labarin cewar masu garkuwa da mutane sun yi garkuwa da waɗannan bayin Allah.
Labari ya iso rundunar 'yan sanda na jihar Adamawa cewa akwai wani gari ana ce Gurore nan cikin garamar hukumar Yola ta Kudu, inda yan bindiga suka auka ma ita police station din suna ta harbe-harbe a kan ginin police station din. To a lokacin da suke haka she wasu yan bindigan kuma wanda kuma ke kyautata zato duka zuwansu ɗaya ne suka afka ma gidan wani Alhaji Umaru marigayi, sannan kuma aka yi garkuwa da matansa uwar gida da ɗanta.
Jihar Adamawa na ɗaya daga cikin jihar da take arewa maso gabashin Najeriya, kuma dai masu garkuwa da mutane na cin karensu ba babbaka a wannan jihar. Salisu Muhammad Garba, muryar Amurka daga Adamawa a Najeriya.
A gaida Salisu Lado, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga Baba Yakubu ya dawo da labaran duniya kashi na biyu.
Bayan karancin ruwa na tarihi a dabbin jihar California ta Amurka a cikin kakar rani, an rufe babban injin bada wutar lantarki da yake bashi ruwa a dam ɗin Hoover da ke Nevada. Ɗaya daga cikin manyan injunan bada wutar lantarki a ƙasar, aikinsa ya ragu da kashi 25 cikin 100. Idan aka ci gaba da samun wannan fari, jami'an tarayya sun ce dam ɗin Arizona zai daina bada lantarki a cikin 'yan shekaru masu zuwa. Tsananin fari da ake fama da shi a dam ɗin ruwa a yammacin ƙasar ya rage samar da wutar lantarki da ake samu daga juyawan ruwa, kana ya kawo matsala ga samar da wutar lantarki a yankin. Yayin da mummunar yanayin yake ƙara matsalolin sauyin yanayi, masu aiki suna ƙoƙarin daina amfani da lantarki da ake samu daga kaɗawar ruwan. Ana sa ran wutar lantarki da ake samu daga ruwa zai yi ƙasa a wannan shekara idan aka kwatanta da shekarar 2020, a cewar hasashen tarayya a kwana-kwanan nan. Hasashen da ya maida hankali ne akan jihohin yammacin Amurka da ke dogara kacokan akan wutar lantarki da ake samu daga ruwa, kana wutar California zai iya yin ƙasa da kusan rabi. A jiya Lahadi, 'yan majalisar dokoki da 'yan siyasa masu sassaucin ra'ayi a Italy sun yi kira da a soke dokar da ta kafa kungiyoyin masu tsaurin ra'ayi wuni guda bayan zanga-zangan kinjinin allurar rigakafi wanda shugabannin masu aƙidar 'yan mazan jiya suka iza su zuwa gidan hukuma a birnin Rome. Hukumomin sun faɗa cewa masu zanga-zanga 12 ne aka kama ko kuma aka tsare su, ciki har da Giuliano Castellino, shugaban jam'iyyar masu ra'ayin riƙau ta Forza Nuova Party. Mutane 10,000 ne suka shiga zanga-zangar ta ranar Asabar ta kalubalantar matakin da gwamnati ta sanya wa duk wani ma'aikaci da ya samu katin shaida da ake kira Green Pass idan mutum zai je wurin aiki daga ranar Juma'a da ke tafe. Wannan takardar ita ce za ta tabbatar da mutum ya yi allurar rigakafin COVID-19 aƙalla sau guda bayan mutum ya warke daga kamuwa da cutar ko kuma gwaji ya tabbatar da ya kamu da cutar a cikin 'yan kwanaki biyu. An ji masu zanga-zangar ta shekarar jiya Asabar suna ihu suna cewa Giuliani, Giuliani. Castellino, wanda ya shirya tashin hankali a baya, an haramta masa shiga zanga-zanga a birnin Rome, wanda ake zargin yana ɗaya daga cikin 'yan jam'iyyar Forza Nuova waɗanda ke iza magoya bayansu su mamaye halkwatan hukumar kwadago ta ƙasa. Haɗakar ƙungiyoyin kwadago a Italy sun ba da goyon baya ga takardar Green Pass domin tabbatar da kariya ga ma'aikata idan sun je wurin aiki. A ƙarshe, a jiya Lahadi an kai shugaban jamhuriyar Czech Miloš Zeman a asibiti wuni guda bayan da ƙasar ta gudanar da zaɓen majalisar dokoki, inda shahararriyar jam'iyyar Prime Minister Andrej Babis ta zo ta biyu, lamarin da ya zo da al'ajabi kana Zeman zai taka muhimmiyar rawa wurin kafa sabuwar gwamnati. Galibin ayyukan fadar shugaban ƙasar Czech na biki ne, amma shugaban ne ke da zaɓin shugaban jam'iyyar da zai kafa sabuwar gwamnati. Tun da safiyar jiya Lahadi, Zeman ya haɗu da Babis, babban aminsa, amma Prime Minister bai ce komai ba a lokacin da ya bar fadar shugaban ƙasar ta Shatu. A ranar Asabar, jam'iyyar ANO mai matsakaicin ra'ayi a jagorancin Babis, hamshakin attajirin nan da ta faɗi zaɓe a jamhuriyar Czech da ɗan ƙaramin rata, lamarin da ya kawo ƙarshen mulkin shugaban mai sukar lamirin ƙungiyar tarayyar Turai a ƙasar mai yawan al'umma 10,700,000.
A gaida Baba Yakub Makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Za mu rufe taskar rahotannin nama a jamhuriyar Nijar, inda majalisar dokokin ƙasar ta rantsar da sabbin mambobin hukumar kare haƙƙin ɗan adam ta CNDH a ƙarshen mako. Kamar yadda kundin tsarin mulkin ƙasar ya tanadi cewa wajibi su rantsuwa kafin soma aikin hukumar mai alhakin kula da sha'anin 'yancin ɗan adam. Wakilin muryar Amurka a Yamai Sulemumun Barma ya aiko mana ƙarin bayani.
Daukacin mambobin hukumar su kimanin tara ne suka karɓi rantsuwar kama aiki a yayin wani ƙware-ƙwaren bikin da ya gudana a zauren majalisar dokokin ƙasa a ƙarƙashin shugabancin Sani Umaru, wanda ke ba su damar soma aikin zuba ido a kan sha'anin 'yancin ɗan adam bayan shuɗewar wa'adin tawagar da Profesa Khalid Ikrit ya jagoranta a tsawon shekaru takwas. Ɗaya bayan ɗaya waɗannan sabbin kwamishinoni sun sha alwashi a gaban wakilan al'umma, suna masu cewa za su cika aiki a kan gaskiya da adalci daidai da abin da kundin tsarin mulkin ƙasa ya tanadi.
Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions telles que prévues par la constitution et la loi.
Daga cikin mutum tara mambobin hukumar, shugaban ƙasa na da wakili guda, sai wakili guda na shugaban majalisar dokokin ƙasa da ɗaya na Prime Minister, yayin da ƙungiyar alƙalan shari'a ke da wakili guda, sai ƙungiyoyi masu zaman kansu da ƙungiyoyin kare haƙƙin mata kowace ke da wakili guda-guda. Ƙungiyar malaman jami'a da ƙungiyoyin kwadago da ƙungiyar lauyoyi na cikin wannan tafiya. Shugabar ƙungiyar kare haƙƙin mata ta Konga Fen, Madam Kako Hajiya Fatima, na daga cikin sabbin kwamishinonin da suka sha rantsuwar kama aiki.
Aiki ne mai ɗimbin mahimmanci, aiki ne wanda ya kamata mu yi aikin ƙasa, aiki ne wanda ya kamata mu ba da kanmu saboda mu yi shi cikin ƙa'idar da ta sa muka rantse yau gaban majalisa. Ya kamata mu taimaka ma kishin ƙasa da kishin neman alhakin ɗan adam da duk abin da za mu yi cikin gaskiya da abin da gaskiya ta tabbatar da.
Hukumar kare haƙƙin ɗan adam ta CNDH wacce dokokin Niger suka baiwa hurumin sauraron koke-koken jama'a akan abin da ya shafi toye haƙƙin ɗan adam na da ƴancin ziyartar gidajen yari cikin shiri ko kuma cikin yanayin bazata, kamar yadda take da damar gudanar da bincike akan batun cin zarafin bil adama da dukkan wasu abubuwan da ke da nasaba da toye haƙƙin ɗan adam. Sannan nauyi ya rataya a wuyanta ta fitar da rahoto a kowace shekara game da batun ƴancin ɗan adam domin baiwa ɓangaren zartarwa shawarwari. Dagewar shudaddiyar tawagar da Professor Khalid Ikrit ya jagoranta ya sa Majalisar Ɗinkin Duniya saka hukumar CNDH ta Nijar a matakin Class A a shekarar 2019, wanda ke matsayin wani tsanin ƙololuwar ƙwarewa a kan aikin kare haƙƙin ɗan adam. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
A gaida Sule Mumuni Barma, kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tasharmu ta BOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka, a koda yaushe ake so, za a iya zuwa shafukanmu na intanet a boahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Jama'a assalamu alaikum. Masu sauraro, barkanku da shirin Ciki da Gaskiya da ke bin diddigin haƙƙin waɗanda ke zargin an zalunce su, musamman ma marayu ko marasa ƙarfi. A yau ma muna kasuwar unguwar Fafe da ke birnin Tarayya Abuja, inda ‘yan kasuwa suka ce tattalin arzikinsu ya karye sanadiyar rusa kasuwarsu da aka yi. Ku biyo mu cikin shirin. Sunana Sarfil Hashim. A makon da ya gabata ne muka fara kawo muku wannan batu na rusa tsohuwar kasuwar Fafe da ke Abuja, lamarin da ya sanadiya asarar miliyoyin naira ga 'yan kasuwar. Duk da yake mun ji daga bakin shugabannin kasuwar irin halin da aka jefa 'yan kasuwar, kafin mu leƙa ofishin ministan birnin Abuja za mu fara da jin ta bakin wasu ƙananan 'yan kasuwa.
Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sunana Isa Muhammad Muradun, Zamfara State. Ni dan kasuwa ne a wannan kasuwar sama da shekara 20, sannan kuma eldest ne a cikin shugabannin wayen shugabannin wannan kasuwar. Ba zai magana da yawa bane, amma abu nake so yi bayani akan sa. Wato irin tashi hankalin da muka gani, tabbas hankalin ma ya tashi. Tashin shi bai yi, ba mu labarin za a yi rusan kasuwa. Wannan ba mai wannan labari da 'yan kasuwa mu fa. Kawai abu ya zo mu da ranar tsakiya ne. Kawai ka tafi da na suka zo suka fara hada fulawa ne, mai shayi ne, shagunan mutane, kuma magana ake ba sa sauraron mutane. To wannan kuma babban tashin hankalinmu, a kira ciyama a yi mishi bayani, ciyama ya ce bai san da rusan kasuwa ba. Wannan bayan Allah da suke a kasuwar nan masu biyayya ne, babban abin da ya bani tsoro shine yanda gwamnati take yaki da ta'addanci a Najeriya. Bayan gwamnati na yaki ta'addanci a Najeriya, sannan a ce a irin wannan kasuwa wanda yake sama da talakawa 'yan kasuwa, ba mai 'yan kasuwa ba, sama da mutum 30,000 suna kasuwanci a wannan kasuwar, sannan a waye gari ba a ba su sanarwa ba, ba a yi komai ba, sannan a ce an zo an rushe wannan kasuwar. A'a, to tambayar nake nan, to su ne suka rushe kasuwar tunda an ce ana yaki ta'addanci? Sai amma ya ce ba shi yayi ba. To da ne suka zo daga daji suka rushe goya? Wannan tambayar da muke kenan a gwamnatin ci. In ko gwamnati tana yaki da 'yan ta'adda, ba zai taba yiwuwa ba, saboda mutum 30,000 suna kasuwanci a wuri, a zo da ranar tsakiya a rusa su gaba daya, su yi ɗai ɗai ɗai. To idan ana yaki ta'addanci, yanzu an taimaka, ta'addanci zai kare kenan a haka? Ni ina tunanin mutum ne yanzu kamar ba wai ana taimaka ta ce tana ɗanci cikin 2,000 a yini tun ran da aka rusu tana kwanci. To yanzu sai mai misali, akwai saurayi wanda yana da baro, yana sai da ka a cikin kasuwar nan. Yau an waye gari, yana da karfi ɗan shekara 30-35, ya rasa komai a hannunsa. To yanzu wannan ai maganar ta'addanci akan sa? To in ba ya tara ba fa, to ta'addanci kamar an ce yazo ga haya an bashi a wannan wuri kenan. To kuma mun san gwamnatin mu mai adalci ce ko ba ta tare da ta'addanci? Ba ta tare da shi, domin abin take gaya muna na ta'addanci ana yaki da shi. Mun gamsu da Muhammad Musa Bello, ba ta tare da ta'addanci, ko mutum ne mai kokari, dan gaskiya ba ma zargin sa da sa hannu akan wannan. Amma muna so a taimaka muna, a taimaka muna, a binciko muna, su shigo mu gane wane ne yasa aka yi muna wannan asara din. Gaskiya ne magana kike kira ce.
Assalamu alaikum. Sunana Murtala Zubairu. Ni kaina a wannan kasuwa na dauki shekara ya kai 22. To gaskiyar magana kaman yana dan uwa na Alhaji Isa yayi magana yanzu irin tsokacin shine kaman yana aka ce ana yaki da ta'addanci. To indai yaki da ta'addanci ake yi, akwai bukatar al'umma a kasashen da suka san abin da suke suka ci gaba, kafin ka tashi mutun daga gurin da yake zaka je ka samu mai area ingantacciya wanda zai ci gaba da harkar sa ba tare da ya samu matsala ba, sai ka dauke shi ka kai shi wannan guri ka ce ya ci gaba da harkokin sa. Abin da kake so ka aiwata a wannan gurin sai ka zo ka aiwatar da shi. Mu bamu ce ba za a yi mana wannan ba, amma a bi tsari dalilin da ya sa muka tafi kotu kenan, saboda an zalunci irin al'umma daban-daban, kubuwa da dutse da duk irin wa'innan abubuwan. Abin da ya faru kenan, ana kawo yan jari hujja, ka shekara 30 kana foundation amma kuma rana guda a zo a tarwatsa ka. Wani yana tare da iyalinsa, yana da mata biyu, ƴaƴa 20, wani yana da mata ɗaya, ƴaƴa 10, wani yana yanzu ni kamar ni babana shekaran shi 120, amma ni nake ɗaukar ɗawainiyar damuwarsa, ba lafiya, kai za a kira a ce kai kaza. Ina da iyaye da ƴan uwana suna gida, duk damuwarsu majority ne ake kira. To yanzu ina ga tun ranan da aka yi wannan abun, wallahi sai yau ne a cikin baraguzan wannan abun na fito, na ɗan kasa kayana, na ɗan samu abun da zan ci in tura ma iyalina. Amma wannan abun in dai gwamnati tana yi ne don 'yan Najeriya, mu 'yan Najeriya ne, mu kuma ba ma tada hankali, ba a taɓa samun mu da mu tada hankalin wani mutum ba. Don Allah muna neman mai girma ministan Abuja ya shigo cikin matsalan nan. Shi ya sa muka tafi kotu, duk mutumin da yake neman zaman lafiya shi zai je kotu, don kotu ta duba ta ga menene abin da ya daidai, meye abin da ba daidai ba, a ɗauki mataki. Muna roƙon mai girma minista don Allah ya shigo cikin wannan matsalar, ya kalli damuwanmu. Mu 'yan Najeriya ne, ba za mu fita wata ƙasa ba, mu je ba mu da wata ƙasa da tafi mana Najeriya. Don Allah muna roƙon a taimaka mana. Assalamu alaikum.
Jin wannan abu da ya sami 'yan kasuwar ya sa wannan fili ya tuntuɓi ofishin ministan Abuja, kuma mun samu kakakin minista Abubakar Sani.
Wannan Abubakar Sani, mun ziyarci kasuwar da take anguwar Fafe, wato Fafe All Market, inda a 'yan kwanakin na aka rushe kasuwar. Mutanen kasuwar suka ce ba a sanar da su ba kafin a ɗau wannan matakin, wanda hakan ya jawo musu asarar gaske. Hukumi za ku ce kan rushe kasuwar nan ne?
Na'am, to kamar yadda kila ka sani, ba zan ce maka an je ne cikamaimai don a rusa kasuwa ba, amma shi birnin Abuja kamar yadda ka sani Malam Nasiru, tun fil azal an kirkiro shi ne bisa tsarin doka. Saboda haka duk wani harka da kowane ɗan ƙasa yake da buƙatar yi a wannan birni, to yana buƙatar ya tuntuɓi jami'an da ke kula da wannan harkar, in kasuwanci ne, in gini ne na zama, in ko gini ne na ofis da sauransu, komai an yi shi ne a tsare. Saboda haka sai mutum yana da amincewa a rubuce, sannan zai iya gabatar da duk wani harka da zai yi. To shi wannan anguwa da kake magana a kai na Fafe, gaskiya gwamnati ta lura, kuma su karan kansu mazauna wannan anguwa suka kawo kuka musamman zuwa ga shi mai girma minista, akan cewa ba su da sukuni wajen shiga da fice a wannan anguwa. Saboda in ka lura kafin wannan lokacin, hanyar baki ɗaya ya tsuke, komai da komai kusan akan hanya ake yin shi, kasuwanci ne, saye da sayarwa ne, da duk wasu harkoki, ƴan okada da keke da sauransu. Saboda haka shiga da fice a wannan anguwa sai zama wani abu daban. To kaga kuma gwamnati tana da haƙƙi ta kula da cewa an bi tsarin dokar nan da dama aka gina Abuja a kan shi. To shi ne ya kai ga ɗaukar matakin da aka yi don a tabbatar da cewa an buɗe wannan hanya, kuma mutane sun samu dama na yin walwala. Amma ba wai an je ne musamman saboda a rusa kasuwa ko kuma wasu inda wasu mutane suke harkokinsu ba.
Abubakar Sani, na ga yadda aka rushe kasuwar, duk da dai ba a gabana aka yi ba, amma na ziyarci kasuwar, na ga yadda aka yi kace-kace da ita, kuma mutane sun ce sun yi asara dubban nerori, kuma sun rasa ma aikin da za su yi, ma'ana yanzu sun kuma suna kasa kayansu ne a gefen titi kawai.
To ai wannan kashi a gefen titi ma na suru shi ne dama abin da gwamnati ba ta cika so ba. Idan waɗannan 'yan kasuwa, shi kamar na gaya maka, a birnin Abuja fa ana maraba da kowa da kowa. Kowane ɗan Najeriya yana da 'yanci ya zo cikin birnin nan ya yi harkokin shi. Amma saboda Allah, idan ya shigo, to ana buƙatar ya yi tambaya, ya yi bincike, shin ga harkar da nake buƙatar yi, ina ya kamata in yi ko ko me doka ta tanadar min da zan bi kafin in yi wannan harka. Saboda haka misali su waɗannan ƴan uwa da suke zaune a wannan wuri ba shakka suna da ƴancin su su gudanar da harkokinsu na kasuwanci, amma da abin so samu ne su zo ga hukuma na birnin tarayya Abuja a kungiyance da nuna bukatansu cewa mu kungiya kaza muna da bukatan mai harkan kasuwanci a unguwan Fati. To kaga idan suka zo da wannan bukata akwai bangarori musamman da ke kula da irin wannan harkokin. To shi mai girma minista zai tura musu wannan takardansu kuma a duba a gani shin ina ne a wannan anguwa aka yi tanadin kasuwanni wanda gwamnati ta amince da su. To kaga shikenan sai a duba a gani da su ma da ba su matsuguni a wurin su harkokinsu ba tare da wata tsangwama ba. Haka tsari yake.
Babban abin da suka nema shine idan aka zo za a ima gina kasuwar zamani ake so a ƙara yi, sun ce suna buƙatar gwamnati ta ba su dama maimakon raɗe-raɗe da suke ji cewa ana so a ba wa wasu masu hannu da shuni ne su zo su mallake wajen, da suna buƙatar gwamnati ta ba su damar su gina kasuwa bisa yadda gwamnatin za ta tsara.
Ai shi ne kamar na gaya maka su daina hangen cewa akwai wasu wanda suka fi su suna cewa ko wasu masu hannu da shuni, a'a su ma karan kansu masu hannu ne da shuni ai tunda ƴan kasuwa ne. Saboda haka su mataki na farko da ya kamata su dauka don taimaka ma kansu shine su yi kungiya kuma su rubuto ma minista a rubuce ga bukatun mu ranka rede kaza da kaza da kaza. To kaga daga wurin shi minista shi ma zai kira sauran jami'an da suke taya shi aiki ya ce to ku duba wannan bukata da aka kawo. Cikinan daga wurin sai abi har ka ga insha Allah an cimma biyan bukata. Saboda haka amma suna da bukatan a ba su daman su gina ne wannan daidai ne, akwai musamman sashin da ke kula da harkan gine-ginen kasuwanni. Saboda haka in suka zo suka kawo wannan bukata ko ni suka tuntube ni zan iya in sa su a hanya ta yadda yake sannukan hankali za a kai ga samun biyan bukata in Allah ya yarda.
Wato ma'ana dai matukar suka taro a matsayin kungiya suka tinkari ofishin minista suka zo wajen ku za ku share musu hawaye.
In Allah da shi karɓin ofishin mai girma minista Abuja Malam Muhammadu Musa Bello kowane lokaci a buɗe yake don sauraron bukatun talakawa ire-iren waɗannan. Amma komai na buƙatar a yi shi a tsari saboda haka kowane lokaci suna iya zuwa su tuntube mu za mu iya sa su hanya kuma muna sa ran Allah da za a samu biyan bukata.
Kakakin ministan Abuja kenan Abubakar Sani. Da fatan shugaban ƴan tsohuwar kasuwar Fafi Alhaji Sa'idu Sha'ibu Baru yana sauraro tare da haramar shigar da ƙorafi ofishin ministan Abuja. Yanzu a madadin duk waɗanda aka ji muryoyinsu musamman ma Nasiru Adamu Kaya mai taimaka shirin ya zo gare ku, ni Sarfil Hashim Gumel daga nan birnin Washington DC ke cewa kuma kasance lafiya.
To madalla a gaida Sarfil Hashim Gumel yanzu kuma ga wannan saƙo.
Matasa a duniyar gizo yawo suke tamkar a cikin hazo su shiga kowane lungu da sako domin sanin me duniya ke ciki.
Kawai nan da kuma gani a hannunsu wata duniya ce Allah ya kawo musu wanda ba a taɓa kawo musu mutane da aka yi a duniya wannan dama.
Shi dai yanar gizo yana da advantage da kuma disadvantage. Yawanci dai advantage din shi ya fi yawa gaskiya.
Idan ka ɗauki wayan nan ka zama kawai abin da za ka riƙa kai dariya ka tare da kana sanin menene amfanin wannan abin zuwa gare ka ba. To lallai ka ga kana saurayi ne amma baka zauna cikin zamanin ka ba.
Social media ya taimaka mu saboda business ina bani da shago su social media dai nan ne shago na nake zuwa in saka duka hotunan kayayyaki na dan ne mutane za su gani su ce ga wanda suke so su zaba dan gaskiya inda ba na gizo ni da ban sani zan yi business ba.
Ilmantarwa, nishadantarwa, fadakarwa, kayatarwa, gogewa da kuma ƙara danƙon zumunci tsakanin juna na daga cikin abubuwan da matasa ke amfana da su daga duniyar gizo. Ku kasance tare da ni Shamsiya Hamza Ibrahim cikin shirin matasa a duniyar gizo daga nan sashen Hausa na muryar Amurka domin sanin yadda duniyar gizo take da ma yanda za ka iya mai da ita a takamaiman.
Da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a taƙaice.
To baballe a takaice, Taliban mai mulkin Afghanistan ta faɗa a jiya Lahadi cewa tattaunawar gaskiya tsakaninta da Amurka ta yi ma'ana ainihin akatar tattaunawar farko kai tsaye da shugabannin ɓangarorin tunda ƙungiyar ta Musulunci ta ƙwace ikon ƙasar bayan da Amurka ta janye sojojinta a ƙarshen watan Agusta. An yi tattaunawa masu zurfi a taron da suka yi akan muhimman batutuwa kana ana kokarin inganta dangantakar diplomasiyyarsu, inji kakakin Taliban Suhail Shaheen a wani jawabinsa bayan taron. Jama'ai sun faɗa a jiya Lahadi cewa ƴan sandan Bangladesh sun kama akalla ƴan gudun hijiran Rohingya 16 a wasu jerin samami a sansanoni a Dhaka, biyo bayan kashe wani babban shugaban ƴan Rohingya din.
To masu sauraro, da haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci. Amma idan Allah ya kaima, an jima da hantsi da misalin karfe 8 agogon Najeriya, Nijar kamar da Chadi, wato 7 kenan agogon GMT da Ghana, za ku jo abokanan aikinmu daga Najeriya da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Babu Yakub Makeri da ya taya ni gabatarwa, sai kuma Jumbe Hamza da ya bada umarni, da ma injiniyanmu na yanzu, ni Muhammad Hafiz Baballe nake muku sallama daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Lumo.